Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lasariya na yau Alhamis, 3 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yako Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Baballe da kanin labarai.
Yau Alhamis, kasar Pakistan ta faɗa cewa jami'an tsaron kasar sun yi nasarar dakile har-haren da 'yan bindiga suka kai cikin dare a sansanonin soja biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin kasar, lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojoji 7 da mahara 15. Yau Alhamis, sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya yi marhabin da shirin Amurka na kara tura sojoji zuwa Turai. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa yau Alhamis cewa dakarun Amurka na musamman sun kai wani farmaki na yaƙi da ta'addanci da ya yi nasara a arewa maso yammacin Siriya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaliban jami'a na ƙasashen waje a ƙasar Ghana sun fara nuna ƙosawarsu akan yadda yajin aikin malamai da ya haura kwanaki 20 yake shafar su.
Kudin da aka ba su kosu zuwa nan da za su yi su ci da wannan kudi, sannan an dawo aiki kuma su zo su na bukatar wani sabon kudin da za su yi zama da shi, zai kawo musu damuwa. To ka fito wani gari ka zo ka zauna nan ga kuma abin da ya kawo ka kuma ba za ka samu cimma buri ba.
Kwamitin sulhu na jam'iyyar APC da suka samu saɓani sanadiyar zaɓukan gundumomi da ƙananan hukumomi da manajohi ya bar baya da kura bayan miƙa rahotonsa ga shugaban riƙon jam'iyyar.
To daga binciken da muka yi, abin da muka iya tuntuntowa muni,
akwai wasu jihohi da har yanzu suke ƙorafi kamar jihar Taraba. Kun samu wannan ƙorafin nasu?
Ba samu takardar Taraba ma, ba ji labarin takardar su ba sai shekaran jiya.
Muna kuma ɗauke da shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar, sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis, kasar Pakistan ta faɗa cewa jami'an tsaron kasar sun yi nasarar dakile har-haren da 'yan bindiga suka kai cikin dare a sansanonin soja biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin kasar, lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojoji 7 da mahara 15. Ministan harkokin cikin gidan kasar Sheikh Rashid Ahmad ya faɗa a wani sako na bidiyo da aka naɗa cewa ana gudanar da aikin kakkaɓe 'yan bindiga a gundumomin Nishuki da Fajgur, inda aka kai farmaki da ranjiya Laraba. Ahmad ya ce an fatattaki 'yan ta'addan daga wuraren biyu. A halin yanzu jami'an tsaron sun zagaye mutane 4 ko 5 daga cikin maharan a Fajgur, kuma nan ba da jimawa ba za a kawar da su. Wata sanarwa da sojoji suka fitar daga baya ta tabbatar kuma an jikkata sojoji 4 a rangamar. Kamar yadda binciken farko ya nuna, hukumomin leken asiri sun katse sadarwa tsakanin 'yan ta'addan da masu kula da su a Afghanistan da India, in ji sanarwar. Yau Alhamis, sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya yi marhabin da shirin Amurka na kara tura sojoji zuwa Turai. Ya kuma ce NATO na duba yiwuwar tura ƙarin rundunonin mayaka zuwa yankin kudu maso gabashi na ƙawancen NATO a daidai lokacin da ake zaman ɗar-ɗar a kan iyakar Rasha da Ukraine. Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa yayin da ƙungiyar NATO ke shirin yiwuwar cewa Rasha na iya ɗaukar matakin soja, NATO a shirye take da shiga cikin tattaunawa mai ma'ana tare da samun matsaya ta diplomasiya a rikicin. NATO na ci gaba da yin kira ga Rasha da ta janye. Ya ce duk wani tashin hankali na Rasha zai haifar da mummunan sakamako da zai biyo baya. Amurka da sauran kawayenta na yamma sun shirya kakaba takunkumin karya tattalin arziki da za su kakaba kan Rasha, da fatan ganin shugaban Rasha Vladimir Putin zai janye sojoji sama da 100,000 da Rasha ke da su a kusa da kan iyaka. Rasha ta musanta shirin mamaye Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa yau Alhamis cewa dakarun Amurka na musamman sun kai wani farmaki na yaƙi da ta'addanci da ya yi nasara a arewa maso yammacin Siriya. A wata sanarwa da kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya fitar, bai bayar da wani takamamman bayani kan harin ko inda suka auna ba, sai dai ya ce ba a samu asarar rayuka ba kuma sojoji za su bayar da ƙarin bayani daga baya. Mazauna yankin sun faɗa manema labarai cewa Samaman na kusan sa'o'i biyu sun hada da jirage masu saukar ungulu da harbe-harben bindiga da bama-bamai, kuma an kashe fararen hula da dama. An kai harin da daddare ne a lardin Idbil, yanki na ƙarshe da ke hannun 'yan tawayen Siriya kusa da kan iyakar Turkiya. Har ila yau yankin na da manyan jami'an kungiyar Al-Qaida da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda. A baya dai sojojin Amurka sun auna wani babban jami'in kungiyar Al-Qaida a yankin, wanda suka kai hari da jirage marasa matuka.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su. An kwashe fiye da kwanaki 20 ɗaliban jami'a a faɗin Ghana ba su iya zuwa azuzuwa sakamakon yajin aiki da kungiyar malaman jami'a ta kasar Ghana ta UTA ke yi saboda rashin kyautata yanayin aikinsu. Lamarin ya jefa ɗalibai daga kasashen waje cikin damuwa. Wakilinmu a birnin Kumasi, Hamza Adam, yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
An kwashi fiye da kwana 20 kenan ɗaliban jami'o'in faɗin ƙasar Ghana ba sa zuwa azuzuwansu sakamakon matakin yajin aiki da ƙungiyar malaman jami'o'i a faɗin ƙasar ta UTAC a takaice ta ɗauka na buƙatar da gwamnati ta inganta rayuwarsu. Malaman jami'o'in dai sun ce gwamnati ta gaza biya buƙatunsu ne duk da alƙawullan da ta sha a tattaunawar cikin shekaru uku da suka gabata. Yajin aikin dai na janyo cikas ga neman ilimin ɗalibai na cikin gida har da ma na ƙasashen ketare. Na yi tattaki zuwa babban jami'an horas da ilimin kimiyya da fasaha ta Kwame Nkrumah University of Science and Technology da ke nan birnin Kumasi, a inda na samu ganawa da wasu ɗalibai na ƙasashen ketare.
Sebastian,
where are you from?
Germany.
Sunana Sebastian, ni ɗan tarayyar Jamus ne, kuma wannan ne karon farkon isowa na a Ghana domin neman ilimi a jami'an KNUST. Amma ga yanan ana ta jinkiri, ya kamata gwamnati ta kiyaye haƙƙin malamai.
Tell the government to respect the salary of teachers and
Chi Divine, dan jihar Anambra a tarayyar Najeriya, cewa yayi.
Me, I left Nigeria because of strike. I don't want to.
Ina aji uku. Yajin aiki na malamai a tarayyar Najeriya ne ya sanya ni zuwa Ghana. Amma kuwa ga yanin na tsunduma cikin wannan al'amarin. Gaskiya duk wani abin da za a yi a hanzarta domin mu samu komawa azuzuwanmu. Na tuntubi Professor Abdulrahman Ahmad, lecturer ne a jami'an Ghana, mambar kungiyar malaman, a inda ya kada baki yana mai cewa
wannan yaji da aka yi abu ne da ji dare su sosai, saboda suna nan ba tare da iyayensu suke ba. Sa'an nan kuɗin da aka ba su su zo su zauna nan da za su yi su cinye wannan kuɗi, sa'an nan an dawo aiki kuma su zo suna buƙatar wani sabon kuɗin da za su yi zama da shi, zai kawo musu damuwa. Ka fita wani gari ka zo ka zauna nan ga kuma abin da ya kawo ka kuma ba za ka samu cimma buri ba, wannan kwana da dan damuwa. Amma yajin da aka yi duka don abu ta yi kyau, su da su samu da best tuition, lecturers kuma da kwanciyar hankali da za su ba da wannan tuition. Komai na hannun gwamnati. Don abin da ya kai shi ne gwamnati ke kaman ga offer da abin da zan ba ku, ne so shagabannin UTA kuma su ce kama mun karba ko kuwa a dai kari ko a dai gyara. To halwa yau abin da aka suma tun 2019 ana yarjejeniya, halwa yau gwamnati bai kai ya dauki mataki ya ce ga abin da zan ba ku ba.
Na samu tuntubar Malam Muhammad Awal, ɗaya daga cikin manyan jami'ai masu magana da yawun gwamnati na jam'iyyar MPP mai mulki a yau.
Abu guda da ya kamata mu dukkan mu sani shi ne ba lalle baton albashinsu ya sa suke wannan ba, albashinsu na zuwa, amma baton research allowance da wani market premium da suna ga kamar ya kamata a yi wa'insu kari da ya kamata zai taimaka musu, abin da ya sa suka ta kenan. Labor Commission ya fadi kamar ya kamata su bi daddaki tukunna su kai minzilin inda za su je strike, saboda in ka duba law sun Ghana especially labor law nan yana nuna kamar kafin lalle wani ma'aikaci ya ce ya je strike ya kamata ya bi daddakin nan duka, abin ya ki cinyewa tukunna yayi, amma ba su bi wa'in matakin nan duk baki daya ba. Shi yasa Labor Commission ya kiraye su koma tukunna a karkarin yarjejeniya, su kuma sun ce ba su komawa. Ya je kotu ya karbi injunction da kotu ke gwada lalle a tilasta musu su te. Mu dai a gwamnati abinda muke gani shine ya kamata su komo makarantan su fara koyawa tukunna a zauna a yarjejeniya.
Hamza Adam, sashin Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Yan jarida gasar wasannin Olympics ta Beijing suna da jan aiki a gabansu. Ba wai kawai suna fuskantar dimbin dokoki ne masu alaka da annoba ba, za kuma su yi aiki a ɗaya daga cikin kasashen duniya da ba a baiwa kafafen yaɗa labarai dama sosai. Yayin da ake nuna damuwa kan saka ido da China ke yi da cin zarafin 'yan jarida, 'yan jarida da dama a wasannin Olympic na Hunturu sun shaida BOA suna amfani da wasu na'urori kamar wayoyi da kwamfutoci da aka goge gaba ɗaya bayanansu don kare bayanan sirrinsu na kafafen sadarwa na zamani. Na goge bayanan kwamfutata, na goge bayanan wayata, kai har da bayanan iPad ɗina, inji James Griffith, wakilin Asia na The Global and Mail, wata jaridar ƙasar Canada. Ban ci karo da wanda baya amfani da akalla wani nau'i na irin wannan na'ura ba. Gabanin wasannin Olympics na Hunturu, kwamitin kare 'yan jarida ya yi gargaɗin cewa wayoyin 'yan jarida da kwamfutoci za su iya gurɓata su da cututtuka yayin da suke cana. Daraktan yankin Turai na Hukumar Lafiya ta Duniya ya ce yayin da cutar COVID-19 a nahiyar ke ci gaba da karuwa, yana ganin kyakkyawan sakamako ga annobar cutar a Turai a cikin watanni masu zuwa. Da yake magana yayin taron manema labarai na mako-mako ta yanar gizo daga headquarter da ke Copenhagen, daraktan yankin Turai na hukumar WHO Hans Klug ya shaida wa manema labarai cewa yankin ya samu adadin waɗanda suka kamu miliyan 12 a makon da ya gabata, wanda shine mako da aka samu waɗanda suka kamu mafi yawa tun bayan barkewar annobar da nauyin Omicron ya haddasa. Amma Klug ya ce yayin da waɗanda ake kwantarwa a asibiti ke ci gaba da karuwa, musamman a kasashen da ba su yi allurar rigakafi da yawa ba, amma ba sa karuwa cikin sauri kamar adadin sabbin waɗanda ke kamuwa, sannan waɗanda ake kwantarwa a ɗakin kula da marasa lafiya na musamman bai karu ba. A halin yanzu mace-mace daga COVID-19 na nan yadda suke.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sulhu na 'ya'yan jam'iyyar APC da suka samu saɓani sanadiyyar zaɓukan gundumomi ƙananan hukumomi da majihohi ya bar baya da ƙura bayan ya mika rahotonsa ga shugaban riƙo na jam'iyyar. Shugaban kwamitin Sanata Abdullahi Adamu ya ce a gaba ɗaya sun samu ƙorafi 47 kuma sun yi bakin ƙoƙari wurin yin sulhu, duk da cewa ƙwararru a fannin siyasa sun ce sai fa an ciza an hura. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana.
Kwamitin wanda ya fara aikin Satumbar bara ya leƙa wasu jihohi inda aƙalla ya ba da labarin sulhu tsakanin tsohon gwamnan jihar Gombe Ɗan Juma Goje da gwamnan jihar Inuwa Yahaya. Duk da haka akwai jihohin da ba a gama warware takaddama ba. Gabanin mika rahoton, kwamitin ya samu ƙorafin zaman doya da manja tsakanin 'yan jam'iyyar a jihar Taraba, da alamu ke nuna sai yanda hali ya yi da yin sulhun gabanin babban taron jam'iyyar a ranar 26 ga wannan watan. Sanata Abdullahi Adamu ya ce rashin kammala aikin ba zai hana gudanar da babban taron ba.
Daga dai abin da muka bayar ba abin zai hana a yi wannan taro, sai dai ko ba a son a yi ko dalili ya zo na daban, na ce ko da ɗaya ko da abin, amma dai dan abin da ake so daga gare mu alhamdulillah mun bayar. Don babban abin da shi ne abin shi ne ainihin zaɓukan da aka yi, akwai hana rikita a nan ba a yi ba, an yi maguɗi a an yi kaza kaza. To daga binciken da muka yi abin da muka iya tsintowa mun yi.
Akwai wasu jihohi da har yanzu suke ƙorafi kamar jihar Taraba, kun samu wannan ƙorafin nasu?
Taraba ba samu takardar Taraba ma, mun ji labarin Taraba takardar su ba sai shekaran jiya muka ji, kuma ba kan su kawo takardar ba. Ni da take kin ba takardar ba ka kawo yanzu, mun take da kin ba gari tukunna. To saboda haka ba zan iya wani yin magana akan Taraba ba, amma idan ba ya tabbata mun samu takardar mun san su kawo takardar, amma za su rare su insha Allah.
Jigon jam'iyya a Taraba Alhaji Abdullahi Ade ya ce suna fata jam'iyyar za ta ware lokaci don duba ƙorafin na Taraba, matukan ana son jam'iyyar ta tabbaka abin kirki a shekara 2023.
Ai mu Taraba muna cikin wanda muka yi wannan ƙorafi wanda aka yi masa har Abuja, kuma yayi alƙawari zai zo koko zai turo mutanensa. To amma bun ya bani mamaki yau da cewa gashi ya gama yi kaza kaza, to kaga mu dai gaskiya ba zo Taraba ba, ko da mu dai mu Taraba muna kotu, ai ya je Kano suna kotu, ya je Ogun suna kotu, saboda haka muna so ka mun nan ka je na zamfara nan ka san menene zaka yi akan Taraba.
Amma ga masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk BB Faruk ya ce ba lalle bane sulhun ya tasiri da ake fata fiye da a ciza a hura.
Idan ana siyasa irin ta Najeriya musamman yanda muke ganin ta APC, siyasa ce ta buƙatar muƙami, daga takarar shugaban kasar su zuwa kasa. Duk wanda yake nan yana yi ne saboda yana buƙatar mukami, ba dan ya yarda da wata aqida da zai iya bi ba. To idan ana irin wannan siyasar, in ba a ba mutum damar karɓar mukamin nan ba, baya yarda da duk wani mataki da jam'iyya za ta ɗauka. Saboda haka, kamar yadda kika faɗa, APC yanzu yana da kyau su je su kafa kwamiti ɗinsu, don watakila zai taimaka musu yanda lokacin da za a gama wannan maganganu, mutane ba su da makoma a APC, ba su da makoma a wani wurin kuma. To amma banda haka, ba wani tunanin cewa an kafa kwamitin sulhu don a samu wata maslaha. Ni dai a irin na tunanin kenan, da maslaha ake nema, da an rushe abin da aka yi da ba ake cewa ba a yarda da shin ba.
Rashin gudanar da sulhu ko birin da korafin yan jam'iyya ya jawo rasa kujerar tsohon shugaban jam'iyyar Adams Oshiomhole, da ya zama wajibi a gare shi ya janye kara daga kotu don sa bakin shugaba Buhari a dambarwar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hamidu Mahmud da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hawa da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai yi magana ne akan tsutsar ciki, wato stomach ko abdominal worms a turanci, wanda ke ɗaya daga cikin manyan nau'ikan kwayoyin cuta na hanji. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren jami'in lafiya Dr. Abubakar Said Kanya. Likita, barka da wannan lokaci.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
To likita, masu sauraron mu za su so su san ma menene tsutsar ciki ko kuma macijin ciki kamar yadda wasu ke kira.
Su tsutsar ciki ko macijin ciki kamar yadda ake kiran su, wasu halittu ne dangin abinda a turanci ake cewa parasites. Kuma parasites an muka yi masa fassara a cikin harshen Hausa kamar wasu halittu ne da suke katutu su zauna a jikin ɗan Adam. To su wannan tsutsar cikin da macijin ciki suna zama ne a cikin hanji na bil'adama. Wannan su ne ake kira tsutsar ciki ko macijin ciki.
To likita, me ke kawo tsutsar ciki?
To abin da yake kawo tsutsar ciki kamar bisa shan ruwa mai gurbatacce ko ƙasa, wannan da muka sani ƙasa haka gurbatacciya ce, ta gurbata da su ƙwayayen wannan cututtuka, musamman yara ƙanana da suke rarrafe za ki ga sun ɗau ƙasa suna ci. Ko rashin tsafta, mutum ya je bayan gida bai wanke hannunsa da sabulu ba, ko kuma inda ba halin sabulun koda da toka ne da ruwa mai kyau mai tsafta a wanke hannu. Sannan rashin tsafta ta gurin zama, muhalli ne, ta jiki ne, duka wannan yana sa a samu wannan tsutsar ciki. Ko kuma cin nama misali, wanda ko su kifi wanda ba a dafa shi sosai ya dahu ba, to su ma wannan suna tattare da kamuwa da abin da ake cewa tsutsar ciki ko macijin ciki.
Shin da wasu alamomi ake gane cewa mutum na fama da tsutsar ciki?
To alamomi da suke sawa a gane mutum yana da tsutsar ciki ko babba ko yaro, akwai ciwon ciki, wani lokacin yana hadawa da gudawa, ko mutum ya ta jin tashin zuciya, yawo yana cikan masa baki, yana tarar masa, ko amai, ko yawan kumburi, mutum ya ta gyatsa ko ya ta hutu. Sannan ta yawa ma mutum zai iya samun kasala da gajiya. Saboda duk abin da kake ci su ma suna ci maka ne da abin da ka ci. Ko mutum ya ga yana ramewa, kayan ta kama ma cikin zai riga ciwon da ko ta'awa ake yi gurin mutum zai riga jin ciwo. Sannan wasu kuma za su yi ganin kamar akin. Wasu lokutan kuma ma mutum zai rika jin kaikayi a dubararsa haka, ya ta jin kaikayi yana susa. Sannan wasu lokutan kuma mutum ma in yi bayan gidan kamar wanda ake bayan gida a waje, duk da alhamdulillah Najeriya ana ta kokarin kau da wannan yan bayan gida a waje, wato open defecation, kuma ana ta cimma nasara. To a karkara sosai in an yi bayan gidan a waje mutum ma zai iya ganin susar karara.
To likita, su waye suka fi cin karo da matsalar tsutsar ciki?
Da suka fi kamuwa ko cin karo da wannan larura ta tsutsan ciki ko macijin ciki, gaskiya yawanci yara ƙanana sun fi kamuwa da wannan larura ko preschool children wanto kafin a sasu a makaranta ko kuma wanda ma an yi enrolling din su suna makaranta din haka kananan yara dai amma kuma ba babba ba yaro kamar yadda na faɗa in har babu tsafta ba a kula da zuwa bayan gida a wanke hannu duka zai iya sawa a kamu ko mata masu juna biyu su ma
to likita a likitance bayan wata ko kuma sati nawa ya kamata mutum ya rika shan maganin tsutsar ciki
to shi magani na kariya ga tsutsar ciki ko maganin prevention yawanci ko kuma treatment din ana shan sa ne bayan wata 6-6 nau'in magunguna kamar da ake ce musu ko albendazole ko mebendazole kuma akwai shiri na abin da ake cewa na mass drug administration da ake yi na shi wannan tsutsan ciki din saboda in kika tattara su gaba ɗaya rukunan su ana ce musu neglected tropical diseases wasu cututtuka ma da ba a ma ba su kulawa sosai a wannan bangare na duniya tropical countries irin kamar Nigeria kenan da yawanci kasashen Africa kuma akwai ma specifically wanda su ana ce musu soil transmitted ailments din kamar yadda na faɗa daga ƙasa ne cin ƙasa haka kuma ta masu juna biyu ma wasu zaki ga sai su bantar ƙasa su rinka ci to su ma har su yi kamuwa da wannan tsutsan ciki din shi kuma mass drug administration din ana bi ne ko makarantu ko community saka gidaje ko kuma makarantu ana raba maganin sannan akwai abin da ake cewa MNCH week maternal newborn and child health week da ake sau biyu a shekara gwamnatin tarayya ta hannun ma'aikatan lafiya da na ƙasa da na jihohi da hukumomin lafiya a matakin farko ana shirya wani gangami duk bayan wata 6-6 to shi ba da wannan maganin shi ma ana sa shi a cikin rukunin magungunan da ake bayarwa a wannan lokaci na rabon magunguna na mata masu juna biyu da kananan yara
likita wasu sukan ce yawan jin yunwa yana da nasaba da tsutsar ciki shin haka ne
to yawan jin yunwa zai iya zama hakika yana da nasaba da tsutsan ciki din ko macijin ciki saboda kamar yadda na faɗa miki suna cikin hanji ne sun yi katutu parasites ne kuma halittu ne akwai flatworms akwai roundworms duka ga su nan kala-kala ne hookworms duk za su ka tsutsan jini da ci maka nutrients din da mutum ya ci so dole kin ga za su ka rage adadin abin da mutum ya ci su ma suna ci maka da shi so wannan zai sa a ji yunwa hakika kuma wani lokacin ma yana rage jini na mutum saboda suna tsotsan jini din kuma in an yi gwaji shine za a ga adadin jinin bai kai ba kaman aka yi hemoglobin ko packed cell volume wanda da su ne ake gane yawan adadin karfin jini na mutum yawan tarin jinin zaki ga ya ragu wanda in yi tsamari ma za a iya samun wato ciwon anemia ciwon karancin jini
to likita daga karshe wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin kare kai daga cin karo da matsalar tsutsar ciki da ma sauran nau'ikan cutuka
shawarwari da zan bayar da dama na farko dai a san cewa ma za a iya samun wannan ciwo yayi tsanani wato abinda ake cewa complications din nan kamar yadda na faɗa akwai ciwon karancin jini za a iya samun anemia kenan ciwon karancin jini kuma ko mutane wanda garkuwan jikin su yayi kasa kamar masu ciwo mai karye garkuwan jiki shi ma abin zai iya musu tsanani na wannan larura kuma zai iya sa ma hanjin yayi blocking daga nan kin ga za a iya samun intestinal obstruction kenan duka ana samu sannan kuma risk din hadarin shi ma yana da yawa ga mata masu juna biyu tun daman kin ga suna dauke da wata halittar jariri a cikin su jaririn kansa yana amfani da jinin su kuma ga wannan worms din shawarwarin da za a bayar a likitance shine mutum ya tabbatar yana wanke hannayensa yana inganta tsafta in ya je ban daki da kuma wajen in za a yi girki na abinci ko za a yanka irin ganyayyaki ko fruits haka ya'yan itace su ma a tabbatar da tsaftar su kuma kada a yi amfani da kifi ko nama wanda bai dahu sosai ba a dafa shi sosai su dahu saboda wannan kwayoyin tsutsan cikin da mutum suna zama sosai suna son nama ko kifi su zauna a cikin sa a rinka kuma dumama abu sosai abinci in za a ci kada a bar shi kawai a ci da sanyi haka ko abinci ya kwana a ci haka wannan su ne shawarwari mutum kuma ya kokari ya inganta tsafta ta muhallinsa da kuma ta jikinsa da duka inda yake zaune sannan kuma kaga masu cin naman alade su ma suna da kamar risks sosai na kamuwa da wannan tsutsan ciki da macijin ciki a Hausance. Saboda shi naman alade gaskiya yana da high concentration na wannan din na tsutsan ciki da macijin ciki.
Masu sauraron mu kada da ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Abubakar Said Kanya, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Hawwa Umar, yanzu ko ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email. Sako mu na farko ya fito daga Salamatu Haruna Daba da anti matar Haruna Bajoga. Suka ce muna fatan kotun da wata dalibar jama'a India ta shigar da karar jama'ar tasu akan hana ta sanya hijabi, kotu za ta yi adalci akai duba da cewa addinin ta dai ya ba ta damar sanya hijabin. Sai kuma sako daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Masu cewa tsarin karba-karba na shugabancin Najeriya tsakanin kudu da arewa shi ne zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba a Najeriya. A gaskiya wannan gurguwar fahimta ce. Abinda Najeriya ke bukata shugaba mai mulki na gaskiya da adalci. Wannan sako na cewa dalar masara da aka kaddama a jihar Kaduna da kuma dalar shinkafa wacce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a Abuja kwanakin baya. Mu muna ganin wannan bijibajiran abu ne mara amfani ga malam talaka. Ana baje kolin amfanin gona, amma kulli yaumi abinci da kayan aikin gonar yana ƙara tsada. To me yin ribar wannan dalar ga 'yan kasa? Daga Haruna Boda Inkaibo, karamar hukumar kafin Hausa, jihar Jigawa. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce a jihar mu ta Neja, a 'yan kwanakin nan mu kadai ne muka san irin bala'in da muke gani na rashin tsaro. Saboda haka muna kira ga shugabanninmu da su yi duk mai yiwuwa domin kawo ƙarshen hakan, saboda dai a wuyansu nauyin alhakin yin hakan ya taya. Sako na gaba ya fito ne daga Hamisu Danja, mai rediyo Batsari da Hassan Dogon Faci. Suka ce salamu VOA Hausa, fatan alheri gare ku. Hanyar Batsari zuwa Katsina ita kadai ce hanya ɗaya tilo da ta rage ma mutanen da ke rayuwa a wannan yankin wanda za su bi cikin kwanciyar hankali. Amma yanzu hanyar ta zama abin tsoro, domin idan karfe 5 na yamma ta yi, ba kowa ke iya bin hanyar ba. Muna fatan gwamnati za ta dube mu da idon basira. Sakonmu na ƙarshe na cewa, ya Allah, muna roƙonka da sunayenka 99 masu daraja, duk wani dan siyasa kuma mai son tsayawa takarar shugaban ƙasa. Idan ba don ci gaban Najeriya ne a gabansa ba, Allah karka ba shi daman fitowa ko cin zaɓe daga kawu mai ruwa Bajoga da Alhaji Kari Bage da Alhaji Shu'aibu Bajoga. To madalla, yanzu ko ga Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Yau Alhamis, kasar Pakistan ta faɗa cewa jami'an tsaron kasar sun yi nasarar dakile har-haren da 'yan bindiga suka kai cikin dare a sansanonin soja biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin kasar, lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojoji 7 da mahara 15. Ministan harkokin cikin gidan kasar Sheikh Rashid Ahmad ya faɗa a wani sako na bidiyo da aka naɗa cewa ana gudanar da aikin kakkaɓe 'yan bindiga a gundumomin Nishuki da Fajgur, inda aka kai farmaki da ran jiya Laraba. Yau Alhamis, sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya yi marhabin da shirin Amurka na ƙara tura sojoji zuwa Turai. Ya kuma ce NATO na duba yiwuwar tura ƙarin rundunonin mayaka zuwa yankin kudu maso gabashi na ƙawancen NATO a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar a kan iyakar Rasha da Ukraine. Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa yayin da kungiyar NATO ke shirin yiwuwar cewa Rasha na iya ɗaukar matakin soja, NATO a shirye take ta shiga cikin tattaunawa mai ma'ana tare da samun matsaya ta diplomasiya a rikicin. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa yau Alhamis cewa dakarun Amurka na musamman sun kai wani farmaki na yaƙi da ta'addanci da ya yi nasara a arewa maso yammacin Siriya. A wata sanarwa da kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya fitar, bai bayar da wani takamamman bayani kan harin ko inda suka auna ba. Sai dai ya ce ba a samu asarar rayuka ba, kuma sojoji za su bayar da ƙarin bayani daga baya.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lasariya. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Babanne da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan lokacin, Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.